Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu Maikiri ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Juma'a 26 ga watan Mayu shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji kiran da hukumar yaki da shah da fatoshin miyagun kwayoyi a Najeriya ke yi akan hada karfi da karfe wurin wannan yakin. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan kira da wata kungiya ta yi na dakatar da zaben gwamna a jihar Plateau saboda abin da ta kira tauye yancin sama da mutane 100,000 a jihar. Kamar kowane hantsi na ranar Juma'a, muna kuma dauke da shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Manyan jami'an cinikayya da kasuwanci na China da Amurka sun yi wata ganawa a jiya Alhamis a Washington DC, ganawar da ba sabon ba tsakanin shugabannin kasashen biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya. Ma'aikatar cinikayya ta Amurka ta faɗa wata sanarwa da ta fitar jiya Alhamis cewa ministan cinikayya na China Wang Wentao da sakatariyar cinikayyar Amurka Gina Raimondo sun tattauna kan muhimman batutuwan da suka shafi dangantakar cinikayya tsakanin Amurka da China. Ma'aikatar ta ce ganawar ta jiya Alhamis wani sashe ne na kokarin da ake yi a halin yanzu na wanzar da buɗe kofar sadarwa da kuma inganta dangantaka tsakanin Amurka da China. Ayyukan shugaban Amurka Joe Biden ya sadu da shugaban China Xi Jinping a watan Nuwamban da ya gabata. Tattaunawar ta jiya Alhamis a Washington ce ganawar matakin ministoci ta farko a tsakanin jami'an Amurka da na China karkashin gwamnatin Biden. Shugaban tsaron Amurka, wato shugabannin tsaron Amurka suna yin takatsantsan wajen bambancewa tsakanin goyon bayan da Washington ke ci gaba da baiwa Ukraine a yakin da take yi da Russia da kuma cewa Amurka a kashin kanta bata yaki da Russia. Ayin wani taron manema labarai da ya biyo bayan wani taron yanar gizo na kasashen da ke goyon bayan Ukraine a sha'anin soji, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya maida martani kan damuwar da ake bayyanawa kan cewa motocin yakin Amurka da aka bada rahoton cewa mayakan sa kai sun yi amfani da su domin kutsawa cikin Russia. Moscow na iya amfani da su a matsayin hujja domin sanya Amurka a cikin yakin. Ba ma yaki da Russia, wannan yakin na Ukraine ne. Manufar mu shine tabbatar da cewa muna yin duk abin wani abin da zamu iya domin tabbatar da samun nasarar Ukraine, in ji Austin. Babban janar na soji Mark Milley, shugaban hasoshin tsaro, ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka ta rike da neman Ukraine da kada ta yi amfani da kayan aikin Amurka, kayan yakin Amurka a cikin yankin kasar Russia. A jiya Alhamis, kotu ta yanke hukunci kan Stewart Road, wanda ya kafa kungiyar sa kai ta kinjinin gwamnati da kuma wani tsohon lieutenant na zaman kaso tsawon shekaru 18 da kuma fiye da shekaru 15 a gidan yare, saboda hannu da suke da shi a farmakin da aka kai wa ginin majalisar dokoki a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021. Yanzu yanzu dai wannan ne hukunci mafi tsawo da ke da alaka da farmakin da magoya bayan tsohon shugaban kasa Donald Trump suka kai a ranar 6 ga watan na Janairu. Masu gabatar da kara sun buƙaci hukuncin daurin shekaru 25 ga Roots da kuma shekaru 21 ga Kelly Max, wanda shine shugaban Reason Florida na kungiyar ta sa kai. A cikin watan Nuwamba aka sami Roots da Max da laifin ba hada baki kan kinin jinin gwamnatin Amurka na jagorantar mummunan farmaki na zub da jini, a yayin da majalisar dokoki take shirin tabbatar da nasarar zaben Joe Biden akan Trump.
An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma game da batun kwayoyi a Najeriya, kuma jami'an hukumar yaki da shah da kuma fataucin miyagun kwayoyi a ƙasar sun daɗe suna gargaɗin cewa muddin ɓangarorin al'umma ba su haɗa ƙarfi da ƙarfi ba, to matsalar ta'ammali da miyagun kwayoyi za ta kai matasan ƙasar ta baro. wani bincike da aka gudanar a shekarar 2018 ya nuna cewa yawan ta'ammali da miyagun kwayoyi a Najeriya ya kai kashi 14.4 cikin 100 wanda aka kiyasta mutane miliyan 14.3 na 'yan shekaru tsakanin 15 zuwa 64 su ne ke mu'amala da kwayoyin. Ilyasu Kasimu ya aiko mana da wannan rahoto daga Jos.
Yawa kamar wannan mun samu wajen kilo kusan 400 na wuri a cikin wannan motsi.
Shugaban hukumar yaki da miyagun kwayoyi ta Najeriya wato NDLEA Shiyar Jos kenan Malam Mustafa Yahuza yake nuna mini motocin da hukumar sa ta kamo hannun dillalai da masu safarar miyagun kwayoyi a Jos arewa ta tsakiyar Najeriya.
Mun yi applying court cewa ai profit din su saboda motoci ne wanda aka same su daga river fatarshin miyagun
kwace su kenan gaba
kwace su kware da gaske kuma insha Allah
safara da ta'amali da miyagun kwayoyi suna cikin manyan kalubale da al'ummomi a duniya ke fuskanta. A Najeriya amfani da miyagun kwayoyi ya kai kashi 14.4 inji ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke saka idanu kan ta'amali da miyagun kwayoyi a faɗin duniya.
Ita matsalar wannan shaye-shaye tana nan a gidan kowa, walla duk gidajen da ka sani akwai ta, kuma ta kotun a cross ko talak bata ba ƴaƴan talakawa ba, bata ba ƴaƴan masu kuɗi ba, bata ba ƴaƴan shugabanni ba. Saboda haka nan a hada hannu da karfi a yi maganin shaye-shaye nan. In aka yi maganin shaye-shaye nan an yi maganin laifuka kashi 90 za a samu zaman lafiya.
Dalilin da yasa kenan hukumomi a kasar musamman ta NDLEA din ta tashi haika wajen daƙile matsalar musamman ta hanyar kame masu dillanci da safarar miyagun kwayoyi a kasar.
Na farko dai Allah ne ya taimake mu muka samu jajirtaccen shugaba wannan karan. Allah ya ta mana Brigadier General Muhammadu Buba Marwa, kaga shugaba ne wanda ko kafin ya zo hukumar mu ya yi suna matuƙa wurin aiki. Tare da mutum da ya san shi a jihar Lagos, gwamnatin Lagos ya san irin ayyukan da ya shekarar da ta gabata daga watan January zuwa Disamba na shekarar 2022 kenan shekarar bara mun kwace kayayyakin shaye-shaye wanda aka shigo da su jihar Plateau da niyya a bata mana matasan mu, a bata mana al'umman mu. Muka yi nasarar dakile kusan tan hudu na waɗannan mugun kayayyaki na shaye-shaye, kuma mun kakkame mutane sama da mutum 800, cikin su mutum 764 maza ne da kuma mata mutum 37. Da zuwa yanzu a wancan rakwannan shekarar bara da na gaya maka, kotu ta riga ta yanke mutum 106 hukunci.
Duk da nasarori da hukumar ta NDLEA ta samu a yakin ta da safara da ta'amali da miyagun kwayoyi, aikin ba nata ne ita kadai ba, inji shugaban hukumar Shiyar Jos.
Shaye-shaye nan ya kai ga mutuwa aure, ya kai ga yara su lalace, har ma wasu dalilin shaye-shaye nan ma su samu cutar HIV. To saboda haka nan shugabannin al'umma da NGO yanzu musamman akwai wata kungiya ta NGO da muke da ita hannu gab da gab, LESPADA, League for Societal Protection Against Drug Abuse, akwai su irin waɗanda muke aiki da su da attajirai waɗanda muke ganin za su iya taimaka su ma in za su iya sponsor din jingles a gidajen radio television su taimaka saboda al'umma dai a wayar da kansu a ga cewa dai an rage wannan. Ka san an ce in babu mai sha a shi mai saye ba zai shiga ba.
Daga Jos a Nigeria, Ilyasu Kasimu, taskar VOA.
Kuma da Allah a gaida Ilyasu Kasim. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga murtala da ci gaban labaran duniya.
Wata babbar kungiyar bada agaji ta soki lamirin kasar Girka kan yadda take musgunawa masu neman mafaka a tsibirin Lesbos. Tana mai nanata zarge-zargen ta sake rasu zuwa Turkiya da kuma zargin cewa hukumomi na amfani da yunwa a zaman hujjar kore bakin haure. Kungiyar likitoci da basu da sanke da aka fi sani da Doctors Without Borders ta faɗa wata sanarwa jiya Alhamis cewa yanayin masu neman mafaka a gabashin tsibirin tekun Aegean yana ci gaba da taɓarɓarewa. Athens ta yi ta nanata musanta waɗannan zarge-zarge na cewa tana ta sakayyar bakin haure ba bisa ka'ida ba. Kungiyar ta ce fargabar kura tana hana bakin haure da dama da suka iso damar samun ayyukanta na kiwon lafiya, yayin da wasu kuma cikin asiri ake ta sakayyar su daga ƙasar. da ƙarshe duk da yake kasar China ce babbar abokiyar hulɗar kasuwancin Koriya ta Kudu to amma a yadda Seoul din take ƙara ƙarfafa ƙawance da Amurka da sauran manyan ƙasashe masu ƙarfin demokradiyya yana nuna sha'awarta na ƙalubalantar matsin lambar tattalin arziki na China a cewar masana ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Park Jin ya faɗa a ranar Laraba cewa bayan kokarin diplomasiya na tsawon wata daya da ya hada da taruka da Amurka da shugabannin kasashen kungiyar G7 rage yawan dogaro da China da kuma faɗaɗa ƙawancen kasuwancin mu zai taimaka wa tattalin arzikin mu shugaba Yoon Suk Yeol ya gudanar da taron ministoci a ranar Litinin bayan kammala taron na G7 a Hiroshima ta kasar Japan inda yace ya sami damar shimfiɗa haɗin gwiwa da kasashen G7 ciki har da Canada da Australia da Jamus a bangaren samar da kayayyaki ta hujjar albarkatun ƙasa Japan ce ta gayyaci Koriya ta Kudu a taron da aka gudanar a ranar 19 zuwa 21 ga watan nan na Mayu a matsayin wadda ba ƴar kungiyar ta G7 ba da ta kunshi kasashen Amurka da Burtaniya da Canada da Faransa da Jamus da Italiya da kuma Japan
Gaida Murtala Sanyi na je karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman akan kira da wata kungiya ta yi na dakatar da zaben gwamna a jihar Plateau saboda abin da ta kira tauye ƴancin sama da mutane 200,000 a jihar.
Yayin da kwanaki kalilan suka rage kafin rantsar da shugaban kasa gwamnoni da ƴan majalisun jiha da na tarayya wata kungiya da ke neman ƴanci wa mazabar Nargutabi a jihar Plateau ta yi kira da a soke zaben gwamna da na ƴan majalisun dokoki da aka gudanar a jihar saboda rashin adalci da aka yi wa ƴan mazabar mazabar Nargutabi da ke cikin karamar hukumar Jassa Arewa ita ce mafi girma a duk mazabin Najeriya wacce ke da masu jefa kuri'a a kalla 200,000 Malam Aso Usman Ahmad ɗaya daga cikin jagororin kungiyar Justice for Nargutabi yace suna buƙatar kotun kararrakin zabe ta yi musu adalci ne ta hanyar soke zaben gwamna da na ƴan majalisun dokoki a kuma saki shirye zaben
korafe-korafen namu suna da yawa amma ɗaya daga cikin zamu iya cewa mu a yanda muke ganin abu gabaɗe ma ana Nargutabi zaɓe bai yiwu ba saboda mafi aksarin wajejen zaben an ki saboda matsaloli kamar haka akwai inda ya kasance kayan aikin nan da ba a kawo su ba gabaɗaya wasu kuma da aka tashi kawo sai kasance idan muka duba kayan aikin nan ba su cika ba yanda a sanin abubuwa da muka yi process na zaɓe in ya kasance an yi zaɓe a haka wani abu ne da za a juya tunda ba result sheet nan za mu iya gaba zaɓe kila abin da ya rubuta abin nan bayan haka akwai wajejen da an turo wasu mutane da ba mu san su waye ba suka zo suka nemi tada hankali hankula a wajejen sannan a ƙarshen zaben sai kasance wasu wajejen da aka yi sai ga ji aka samu wasu tsageru da aka tara su a wajen karban sakamakon zabe wanda sun hana ma a shiga da waɗannan sakamakon zaben na iya wanda aka yi bayan haka kamar yanda muka faɗa rashin kawo wannan kayan zaben sai yasa aka jinkirta abubuwan yanda inda in muna da mutum 1,500 zuwa 2,000 zaka iya a polling unit za a samu wanda suka jefa kuri'a ba su wuce mutum 300-350 ba wanda sauran an yi tayaudaran mu da za a karasa za a yi waye an ce a ajiba tsinnata da lokaci wani waye to da haka dai kasance mafi aksarin mutane a duk polling unit ba su samu sun yi zabe ba sannan kuma a can saman wajen karban sakamakon zaben sai ya kasance daga nan a zo a ce mana a'a ba a ga malamin zaben wannan waje ba ba a ga bibas na wannan waje ba wanda mun rasa abin da yake faruwa mun ne mu jin ne a sanin abin da yake faruwa to amma akwai wani kaman group ne na wasu manya wanda suna da fada aji kuma suna da wato interest akan abubuwan nan wanda sun zo sun kane ne malaman zaben ta yanda mu duk an hana mu samun wani bayani da mu muke bukata kan wannan abun to lura da waɗannan abubuwan muka ga mu muna bukatan ita wannan hukuma ta binna shari'o'in zabe wanda mu muna da yakinin cewa za ta mana adalci ta duba duk waɗannan abubuwan da ya faru korafe-korafen da muka riga muka bayar dan a tabbatar da abin da ya kamata a yi
menene tasirin abin da kuke korafi akai yanzu
a ƙasa gaba ɗaya babu one word kwaya ɗaya da ya kai girman Nargutabi saboda muna da aƙalla wanda za su kada ƙuri'a sama da mutum 200,000 to wanda muna ganin mu idan muka kada waɗannan ƙuri'un namu lallai za su nicin wato za su bada wani abu da zai iya juya al'amarin zaben ma gaba daya.
To a daidai lokacin da kuke wannan korafi ana ma shirin rantsar da waɗanda suka samu nasara a wannan zabe.
Mu babban kiran mu shine ita wannan kotu da aka kafa don shari'o'in zabe ta zauna bisa adalci nata ta duba kuma ta kira hukumar zabe don tabbatar da mu a wannan wadin an zo an sake gabatar da zaben nan saboda mu a yanda ba yi zabe ba a nan wajen saboda duk abin da ya kamata a yi a zabe din ba yi shi ba kuma a kukan da muke shine in dai mu za a mana adalci shine wannan ward namu a zo a sake zabe cikin lumana da kuma inganci da bin dokokin zabe duka yanda ya kamata ba irin wanda aka wani a baya soki burutsu kawai ba
amma kenan kun kai ƙara gaban wannan kotun
kwarai kuwa duk wasu matakai da ya kamata a ce mu mun kai ƙarar mutum a farko mun kai su INEC din ne a hukumomin tsaro ne dan mun gabatar da waɗannan abubuwa to dan haka muna so ita wannan hukuma din ne kamar yadda aka faɗa ita kotu ta ƙara da kin zabe da ita hukumar INEC lallai su mana adalci su bibi waɗannan korafe-korafe da muka kai dan tabbatar da an dawo mana da ƴancin mu da muke da shi dan rashin yin hakan ya zama na cewa mu an dauke mana wani ƴanci namu kenan yawa an deprive namu daga wannan ƴancin wanda kuma gaskiya a doka ta ƙasa ba a mana adalci ba
Malam Aso Usman Ahmad kenan jagorar kungiyar da ke neman adalci wa mazabar Nargutabi a jihar Plateau duk da shike kungiyar ta shigar da korafin ta gaban kotun sauraron kararrakin zabe don neman adalci na buƙaci jin tanadin da shari'a ta yi kan irin wannan yanayi Barista Isaac Lawal wani lawyer a Jos yace duk da shike an tauye waɗansu al'umar yankin ƴancin su na yin zabe ba lalle ne hukumar zabe ta soke zaben ba
to abinda na fahimta shine a shari'ance rashin yin zabe a gurin yansu an tauye musu haƙƙin su na ƴan ƙasa na jefa ƙuri'a to amma tasirin kokon da suka shigar ba zai hana ba zai sa a ce a sake zabe ko kuma a rusa zaben ba dalili ko shine yawan ƙuri'a na wannan waɗannan rumfunan zabe guda 14 da abin ya shafa wanda ake korafi a kai idan an haɗa yawan ƙuri'a da muƙaddara cewa wanda aka musu rajistar su jefa ƙuri'a suka cancanta su jefa ƙuri'a a gurin idan za a haɗa su gaba ɗaya ba su kai yawan ƙuri'un da ɗan takarar jam'iyyar PDP ya ba wa wanda yake kusa da shi rata ba so dole ita hukumar zaɓe da kotu duka za su duba su ga cewa to menene tasirin sake zaɓen in sake zaɓen ba zai shafi nasarar da wanda ya nasara ya yi ba to za a nuna babu amfani ba a ce za a sake zaɓen so a shari'ance zai wahala hukumar zaɓe ko kuma kotu ta ba da umarnin a ce a sake zaɓe a gurin nan zai zama kusan aiki ne ko ce asara za a yi wanda kuma za a yi abin da ba shi da wani tasiri
tun farko dai jama'a da dama a mazabar Nargutabi sun koka kan rashin yin zabe a rumfunan su kamar yadda Mr. Godfrey Iganga Ibegwa ya shaida min
resort sheet na House of Assembly an kawo mana duplicate ne wato ba original kuma asalin ya kamata ya zo da original sama sai duplicate wanda in kana rubuta kan original zai dinga rubutun zai sake nunawa a na kasan to ba na original sai duplicate kuma mun tara cewa ba man nan kadai ba ma kusan duka Jos na Nargutabi ko kaman kusan duka kwaina nan haka suka mana sannan kuma muna nan ma muka sake jin labari cewa ba su data ba wanda za su tura resortin zuwa internet ba hakan ma ta faru ma da last time inda suka yi masan da ma muka bude musu hotspot suka samu suka tuttura sannan kuma mu ne muka je muka kwashe su da kanmu muka yi da su sannan za mu sake komar da su inda yake yanzu maka ba wanda musu ba wani arrangement na kawo su in ba dan mu je ba don ba samu motar zuwa ba sun zo nan kusan karfe 10
ya zuwa wannan lokaci dai kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Plateau karkashin shugabancin mai shari'a Irele Ifine ta yi alkawarin yin adalci ga kowane bangare tare da yin huduba wa lauyoyin da ke shigar da kara da su kawo kwararrun shaidu don kaucewa bata lokaci wa kotu da sauran waɗanda ke da korafe-korafe Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to a gaida Zainab Babaji kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan
Adakai mu daina sa in sa in Najeriya, ai bilanci fada da juna, wana uba, ga zo biya da kan kabilan Najeriya, ai sun kasa ƴan kasashe da jigawa, adakai mu daina sa in sa in Najeriya, ai sun
Madalla da fatan an shakata da wannan waka yanzu ko ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Ma'azu. Iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata, inda shirin ya karɓi bakuncin shugaban hukumar da ke samarwa da kuma tabbatar da kiyaye dokokin muhalli ta Najeriya Nasriya Farfesa Aliyu Joro, wanda a tattaunawarsa da wakilin muryar Amurka Alhassan Bala a game da shirin tallafin dalar Amurka biliyan 2.9 da kasar Japan ta yi wa Najeriya domin bunƙasa harkar babban bola a kasar. To a yau Farfesa ya yi bayani ne a game da matakan da suke ɗauka wajen shawo kan batun bolar kayan na'urori wanda aka fi sani da e-waste.
Wato abin da yake faruwa da su wannan kayayyaki na na'urorin lantarki, Najeriya saboda kasancewar tattalin arzikin waye da ƙarfi, mutane da yawa ba za su iya sayan irin wayannan kayayyaki sabi ba, to sai aka yi amfani da shi ana shigo da tsofi wanda muke kira dan kotono, wasu suna kira sa tokumbo. Wato akwai su television, su firji, akwai har su handset ma, akwai su laptops. To su kuma wancan kasashe da suka ci gaba, in kayan nan ya zo ƙarshen amfaninsa, wa ƙaramin ɗawainiya ba ne a wajensu. So sun samu kamar hanya ne da za su mai da mu nan kasashen marasa ƙarfi mu zama juji, sai a tattara a kawo. Wasu ma suna isowa Najeriya ba sa aiki, to kaga in suka zo sun zama mana ɗawainiya, saboda kaya ne wanda yake da illa ga muhalli. Akwai abubuwa da aka yi amfani da shi wajen yi su, suna illa sosai ga muhalli. To mutane mu kuma ba su sani ba, in aka kai wanda ya lalace sai kaga akwai masu sarrafa shi ba ta hanyar yadda ya dace ba, za su faffasa, akwai su waya masu amfani za su dauka za su kona roba. To yin wannan aikin yakan shafe su lafiyarsu, ya shafe muhalli. In suka kona nan iska da mishe shaka zai gurbata, sannan tokan kansa da yake kasa zai lalata kasa, in akwai shuka a wurin cikin wannan dafin za su bi har cikin abinci mutum ya ci. In kuma aka yi ruwa zai iya wanke wasu, su iya kai su cikin ruwa na cikin kasa, in akwai korijiya ko bohole in kai wasa sai ka sha. Akwai wasu nau'in karafuna masu illa daga jikin wannan. To saboda haka ne ya zamana dole a samu hanyar sarrafa shi, kamar yadda ma magana na robobi, shi ma na wayannan kayan na'urori, su ma akwai kamfanonin da suka haɗa kansu suka yi ƙungiya wanda zai rika lura da irin wannan kayan. Shi wannan shi muke kiransa EPRO, EOS Producer Responsibility Organization of Nigeria. To already sun fara wannan aikin, ya kamata duk wanda zai shigo da kaya ko sabo ne ba wai sai tsoho ba ya yi register, saboda za a ji wannan abun da ya shigo da shi. Yayin da ya gama amfani, ana bukatan ya ɗauki wannan kaya ya kai shi can inda za a sarrafa shi yadda ya dace.
Shi kuwa Sani Cika Turankawa, wasani akan al'amuran sauyin yanayi daga jihar Sokoto, ya yi tsokaci ne a game da wani taron da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP tare da haɗin gwiwar ma'aikatar muhalli ta Najeriya ta shirya domin fara tattara bayanai a game da irin gudunmawar da Najeriya take yi na rage fitar da gurɓataccen iskar carbon da ta yi alƙawarin za ta rage daga nan zuwa shekara ta 2050.
daga su da wannan yakin dama an fara zoyi daga cikin Najeriya sai aka lati ne shiga domin tattauna a jini ya danna hanyoyi na muka dauka domin cimma manufa da muke kira Paris Club Agreement wanda kasashen duniya suka tare suka sa hannu a shekara ta 2016 shi ne kasu da wannan taron da ni proje na ka fito da shi ne shekara hudu wanda kuma shekara biyu za a duba don da kai aiki domin a gani cewa shi yanayin hayakin da aka ci za a rage cewa za a cimma ce shekara 2050 da mu samu kanu cikin cewa babu wani aiki da ke fito a muhallin mu Najeriya kamar da kuka hannu ka kwalliyoyi ne da za a cimma nan.
To Farfesa Aliyu Jurubi sallama da mu ba sai da ya dora akan batun illar bolar kayan na'urori.
Akwai hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai lura da muhalli UNEP da akwai kuma wani wayata da ke karkashinsa da ake kira JET Global Environment Facility suka gani ya kamata a taimaka wa Najeriya su suka ba da taimakon kuɗi saboda a ƙarfafa wannan aikin kamar yadda Japan ta ba da kuɗi a kan robobi su ma suka ba da kuɗi ita wannan hukuma namu na Nasarawa suka je Lagos muka yi irin wannan aiki na tattara wayannan na'urorin lantarki da suka lalace muka kuma nemi wasu kamfanoni wanda suke da kayan sarrafa wannan kayan nauyinsu ya kai ton 300 to su kuma suka sarrafa suka bayar da na gama in aka kai za su wargaza wani abu mai amfani duka za a ciccire shi a tura wa wasu ma'aikata wanda za su sake amfani da shi wajen wasu kere-kere sa ni wannan kuma nasara ne ke mai da su amfani da su.
Mai sauraro duka-duka abinda ya sawaba kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Idan Allah ne kowa ne kuma ya raya mu zuwa makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Alhassan Bala da ya tabbatar da nasarar wannan shirin sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Ta gaida Aisha Ma'azo har yanzu muna mika miki ta'aziyya na rashin mahaifiyarki Allah sa ta huta. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice manyan jami'an cinikayya da kasuwanci na China da Amurka sun yi wata ganawa a jiya Alhamis a Washington DC. Ganawar da ba sabon ba tsakanin shugabannin kasashe biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. Ma'aikatar cinikayya ta Amurka ta faɗa wata sanarwa da ta fitar a jiya Alhamis cewa ministan cinikayya na China Wang Wentao da sakatariyar cinikayyar Amurka Gina Raimondo sun tattauna kan muhimman batutuwan da suka shafi dangantakar cinikayya tsakanin Amurka da China. Shugabannin tsaron Amurka kuma suna nan suna takatsantsan wajen bambancewa tsakanin goyon bayan da Washington din ke ci gaba da baiwa Ukraine a yaƙi da take yi da Russia da kuma cewa Amurka kashin kanta ba ta yin yaƙi da Russia. A jiya Alhamis kotu ta yanke hukunci kan Stewart Rhodes wanda ya kafa kungiyar sa kai ta kin jinin gwamnati da kuma wani tsohon lieutenant na zaman kaso tsawon shekaru 18 da kuma fiye da shekaru 15 a gidan yari saboda hannu da suke da shi a farmakin da aka kaiwa ginin majalisar dokoki a ranar 6 ga watan Janairu shekara ta 2021. Ya zuwa yanzu dai waɗannan hukunce-hukunce su ne mafi tsawo da aka yi da ke da alaƙa da farmakin da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a ranar 6 ga watan na Janairu. Wata babbar kungiyar bada agaji ta soki lamirin kasar Girka kan yadda take musgunawa masu neman mafaka a tsibirin Lesbos. Tana mai nanata zarge-zargen ta take su zuwa Turkiya da kuma zargin cewa hukumomi na amfani da yunwa a zaman hujjar kore bakin haure.
Da masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asari za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya tsaya da gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan hantsar Mr. Robert Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.